لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باي هكا أنقوا نوانا غريمي البركة إنا إسر مكو دقيسوا تا الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا بير غوطن ذو الحجة wata na goma sha biyu a jerin watannin musulunci, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna ma Allah ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan ƙofar gida mai albarka a ƙarƙashin gayyata ta walima aure. Muna addu'a Allah ta'ala ya sanya mu wannan aure albarka. A shidda ne ga wata yau? To shidda. Na'am. Don haka a gurguje, insha Allah ta'ala, zan gabatar da wasu nasihohi zuwa ga ma'aurata gaba ɗaya. Allah ta'ala ya amfani mu da su. Nasihohin a gurguje kuma a dunƙule guda goma ne. Nasiha ta farko shi ne duk mutumin da yake neman ya samu albarka a cikin zamantakewar shi ta aure, duk mutumin da yake son Allah ya tallabe lamarin auren shi ya sa mai albarka ya zama mai ɗorewa mai albarka, to yana da kyau ya buɗe rayuwar auren shi da godiya ga Allah akan ni'imar aure, kuma ya kiyaye dokokin Allah a cikin dukkanin ɗawainiyar da za a yi da dukkanin shagulgullan da za a yi na ɗaurin aure. Wanda ya haka ya nemi albarka kuma ya bi hanya wadda ake neman albarka. Ya zamanto wato tun daga wajen neman auren an kiyaye dokokin Allah. Haka ma wajen duk abin da ya shahi hidindimu na auren ba a sa saɓon Allah ciki, babu wani abu wanda zai taɓo hushin Allah ko kuma wanda Allah bai yarda da shi ba. Wannan ɗaya ne daga cikin godiyar da ake ma Allah. Da yawa daga cikin bayan Allah idan Allah yi masa ni'ima butulcewa suke, sai Allah ya ɗauki ni'ima kamar ta aure ya baka, kai kuma sai ka ga abin da ya kamata ka yi ma Allah shi ne godiyar mai. Bari ka kira makiɗa, bari ka kira ‘yan tauri, bari ka kira ‘yan takai, bari ka kira ‘yan iska a ƙofar gidanka, a yi zage-zage, a yi girgutu, a zagi Allah, a zagi musulunci, a yi wulakanci, a cutar da ‘yan unguwa, a gayyato shaidanu, shikenan kai bukatar katawiya kuma gani kake haka nan da kai shine ya kamata to kaga in ka auna abin da hankalinka koda babu wanda ya magana ka san baka kyauta ba a matsayinka na bawa na Allah Allah ya maka ni'ima godiya ya kamata kai Allah ta'ala yace
Wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum
Allah ta'ala yace tabbas idan kuka gode akan ni'ima kuma wace iri ce to ni kuma Allah na dauki alƙawarin zan ƙara muku a cikin suratul nisa Allah ta'ala yace
ma yaf'alullahu bi'adabikum in shakartum wa amantum
Allah ta'ala yace mi Allah zai yi da yi maku azaba idan dai kun gode mashi akan ni'imomin da yake yi maku kuma kun yi imani Allah ta'ala yace wa qalilum min ibadiyash-shakur daga cikin bayina Allah yace ɗan kaɗan ne masu godewa mahi yawa targaza majority wannan butulce ma Allah suke indai Allah ya musu ni'ima butulce ma Allah suke godiyan maye suke yi wa Allah nasiha ta biyu wato ya kamata kowanne daga cikin ma'aurata guda biyu mace da namiji kowanne ya tsayu da abin da yake na wajibi a bangaren shi domin shi zamantakewa ta aure kamar wata association ce sai kowa ya ba da gudunmuwar shi kai namiji akwai abin da zaka tsarewa bangarenka ke mace akwai abin da zaki tsarewa bangarenki idan kowa ya tsare abin da ya kamata ya tsare sai tsari ya tafi da kyau idan kuma ya zamana namiji ya tsare haƙoƙin da Allah ya dora mashi wajib ba da abubuwan da ya kamata amma mace ta ki tsarewa to wahala ba ta kare ba idan ya zamana mace ta kiyaye ta iya kokarin ta wajen kiyayewa shi kuma namiji yayi sake yayi burus da haƙoƙi da dokoki wanda Allah ya dora akan shi to har yanzu wahala ba ta kare ba za a samu fahimta ne a samu sukuni komai ya tafi da kyau idan kowa ya tsare bangaren shi kowa yayi abin da ya kamata a bangaren shi in ka ba haka ba to duk wanda yayi sake to ta bangaren shi matsala za ta shigo shi kuma musulmin kirki baya fatan a ce cikin zamantakewa cutarwa ta biyo ta bangaren shi ko namiji ko mace nasiha ta uku shine ya kamata mu sani shi aure baya tsuha matukar dai ana kokarin jaddada shi da kauna ta aiki da ta magana wato daskarewa da kasa motsi wajen aikata haka wannan ne abin da yake kashe aure ya murkushe shi ya kashe shi koda yana sabon shi kai sai mai da shi kamar auren yan shekara 80 dan haka abinda ake so ga ma'aurata shine su dora jaddada soyayya da kauna da romanisiya tsakankanin su ya zama akwai maganganu da suke nuna kauna da so ya zama akwai ayyuka da suke nuna kauna da so ya zama wato motsin su ma yana nuna kauna da so gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko alwallahi zai fita masallaci sai ya yi ma iyalin shi bizu kamar yadda Aisha yaddan Allah tabbata a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbatar iyalin shi yana da azumi har ga azumi yana da azumi sai sumbaci iyalin shi to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana zancan jaddada kauna ga iyali ta magana ko ta aiki to in ka karanta tarihin rayuwar shi da iyalin shi shi kadai ya ishe ka ba sai ka dauko karatu ba wajen yan fina-finai nan ba karatu sai dai su ƙara bonka ka katanga in kana cikin duhu su ƙara tullaka ƙuriya don haka ba a dauko karatu na ilimin zamantakewa ta aure a cikin wasu libururuka ko cikin wasu littattafai ko cikin shafa labarin shuni ko cikin kafar mai gida ko cikin wato dandalin soyayya wannan dandalin ba na soyayya ba ne na ƙarya ne dandalin zuki ta malle ne saboda inda da gaske ne na soyayya ne to mafi yawanci kuma masu tsara shi sun kasa zama aure ne suka dawo tsare-tsaren soyayya kaga kenan kawon faqidu shay ila yuqi wanda baya da abu bai iya bayar da shi inda da gaske ne wayannan gwannan soyayya ne masu tsara fina-finai na soyayya kuma inda da gaske ne abinda suke nunawa yana yiwuwa da su sun yi da auren su bai mutu ba, amma ƙarya ne, wasu abubuwa ne wanda ba su yiwuwa, amma ya ka samu mata mara kai ko kuma mai duhun kai sai ta yi ƙuri ta kalla, in ta kalla sai ta yi yunkurin aikatawa sai auren ta ya balle, saboda ba ta san da mu abubuwa bane waɗanda su ba a aikata su a aikace. In kuma kana gani ana aikata su aikace, to kashe ka bincika su waɗanda suke tsara waɗannan ababen, su a gidajensu suna yi ba su, don haka su ma wasa hace suke, in ana neman ƴan wasa baka su ake kira ba, an ce ina ƴan wasa, daga an ce a ganga ai babban ɗan wasa ne, to ka gani kenan su abinda suka ce wasa ce suke, wasa ce suke, daga wasa kai sai ka maida abin da gaske. To haka ake samun wasu mutane marasa tunani, sai su zo su kalli fina-finai, wasu sai su dima haka na ake rayuwa aure, wata sai ta ga cikin film wata ta ma mijinta tsuki ko ta harare mijinta ko ta cakwale shi, sai ita ma ta zo ta gwada, ya shi abin ba a gwadawa, in ta gwada kai mijin sai mata haɗa guda, sai an zuba mata ruwa, haka in ta malhaɗo kuma ta tafi gidansu, shikenan aure ya lalace. Don haka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙalƙashin rayuwar shi ke da kai babban misali a cikin zamantakewa ta aure, ɗan uwa musulmi ya kamata mu binciki malamai, ya kamata mu ɗora sauraron malamai, mu ɗora bibiyar karatuttuka don mu samu wannan salon na zamantakewa iri-iri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma bari in bada misalin guda biyu daga ciki kamin in yi gaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda iya zama da iyali da kuma gogewa wajen iya zamantakewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shigo gidanshi farkon abin da yake yi shine asawaki. Aka tambaye Aisha tace in manzo Allah ya shigo gida abin da farko da yake fara da shi kamin yayi magana asawaki, kaga kenan nan akwai karatu, ana karantar da wato masoya yanda ake soyayya, ayo kaje kana haukan banza ba, a kamin ka bude baki kai magana kamata bakin ka ya zama ingantacce, ba ka zo kana kalmomi ba ana tun ba a ji ba hanji, saboda bakin ba ya sauraro, kasa in mutun ya zama na bakin shi bai da dadin shaka kamin ya kammala hira shi kake ganowa, kawai da ya dauko labari kace kawai kai ne wake don Allah rahe bakin da. To haka nan aka samu, ana iya samun wani miji mai irin wannan halayya, wani ma in ba sa'a yayi ba matar shi tana da basira da tsinkayar da shi, wallahi wani sai ta zama matar shi tashi da warin baki yake, wataƙila ma sai dai ta tana faɗa ma wani wallahi baban sa Talatu warin baki yake ina rasa yanda zani da shi, amma kai ba ta iya faɗa maka, to kaga an samu akasi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gidan shi farkon abin da yake harawa asawaki, aka tambayi Aisha wai idan manzo Allah yana cikin gidan shi menene yake yi, tace ya kunu fi mihnati ahli, yana kasancewa cikin hidima ga iyalin shi, ma'ana kama aiki yake, kaga wannan yana cikin salo na soyayya wanda da waya mutun ya ganshi cikin libur, saboda waɗannan ƴan soyayyan na zamani bai da waya ka samu wani ya zo da irin wannan salon, shi kuma wannan salon tasiri gare shi, wato dan aiki ma wanda bai kai ya kawo ba a cikin shekara 5 wata rana kawai kace rannan kai zaka yanka matarka ka bushe ko albasa, kaga irin horin ciki da dadi da wani irin surnakakken dadi da ke shiga zuciyarta, ta washe baki tana kallo, akwai horin tare cikin hakan, koda baka iya ba ga karba kana yi wannan abin yana kayatarwa. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi idan ya shiga gidan shi aka ce yana kasancewa ne cikin hidima ga iyalin shi. To kenan waɗannan wato ƴan musallai ne a cikin ɗaruruwan musallai da ke da kai cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a kansu ba nake. Abu na hudu ƴan uwa musulmi shine wato faɗakarwa ga ango ko kuma duk wani ma'aurachi ma ko da auren ya shekara 200, ya kamata masu gidaje na aure su sani cewa matan da Allah ta'ala ya ba ku suna cikin mahihitan mata, maccen da ka aura zababbiya ce a wajenka, ita ce mahikan mata a wajenka, domin kamin ka aure ta sai da kai tankade da bakace da rairaye sannan ka zabo ta ka aura ko, to wallahi in ka ga dama yanda ka zabo ta da hurgu ka ji ka hisanta cikin sauran mata, to in ka ga dama za ka ci gaba da son ta dindindin in kuma kaga dama zaka mummuke ta cikin sati guda ka daina santa. Eh, lamarin duka yana ga hannunka. Me yasa nace yana ga hannunka? Saboda can lokacin da ka auro ta babanta ne yake kulawa da ita. Babanta shi yake mata dawainiya. Ya sai mata mai ta shafa ga kumatu kumatun ta sai waliya. Ka gani ka dora horin ciki. Ka gani ka bude baki haka kana son ta go. Ka je ka nemi alfarma. Ka nuna kana kaunarta saboda babanta yana kulawa da ita. Ya ci da ta tayi mulmulmul. Sannan kuma yana sai mata mai tana shafawa, yana sai mata kaya masu kyau tana sanyawa. To yanda ka ganta tsabar tsabal ka auro, kamata idan ka kawo gida ka ci gaba da fafatawa da kokari iya iya wanka wajen ganin cewa ta ci gaba da zama da kyawanta, ta ci gaba da zama da ado, ta ci gaba da zama da irin yanayin da ka same ta. Mai mai tsada ka dora sau mata tana shafawa. Abubuwan kwalliya na zamani ka dora kawo mata. Kaya ka dora sau mata kaya masu tsada na zamani. In kai ya haka ka ci gaba da kula ka dora sau mata abinci kaza je hije shi ko kuma akai akai da zabo a dora wato cin ababe masu gina jiki. Ina tabbatar maka da in dai kai haka ko wallahi ba za ta ishe ka ba. Kuma ba yiwa ka dawo waje kana kallon wasu karuwai kana ganin su suke katar da kai su suke burge ka saboda sun iya shaho man shahi ko da kumatun su saboda su sun iya kwalliya. Yo ai matakka tsarkakakka ta aure inda zaka sai mata irin ababe na zamani wallahi tallahi babu wata karuwa wanda zata ƙara daga ma hankali, babu wata la'ananna wanda zata hutawa ita kamar ta saka ya kamar suntur tana yawo waje ta dora baka wahala, babu wata mai man shahi ga jarida wanda zaka gani ka dora wulakantar da matarka. To amma inda matsalai take shine da dama daga cikin maza idan suka riga suka auro shikenan sai yanda Allah ya yanda Allah ya wallahi wani ba zai iya yin rabin abinda babanta ma yake yi mata ba. Mahaihinta rabin abinda yake yi mata na dawainiya wani wallahi ba zai iya ba. Kuma tun kan ya auro ya san ba zai iya ba, kawai dai ya ga ya so ne ya auro ta ya kawo ya mummuke ta ya kashe ta. Shesa sai ka samu wani mutum an yi aure daga wata uku amma matar shi ta zama kamar yar shekara 80 da wata riga muna fata da wani dan magaba da wani wane ne kawai dai wato matashiya budurwa yarinya jagab amma ya kashi ya mummuke. In ka kalle ta sai ka ga shikenan kamar ta je mamma fata duk ta kode saboda ta hado mugun hannu mara kula. To saboda haka inda a ce duk kowane namiji yana kulawa lokacin da ya ji auro mace irin sa yanayin da ka same ta a gidansu, to in ka auro ta ka ci gaba da ba ta kula ta kasance akan haka da ba ta isarka kuma da ba za ka ganin cewa ba wannan matar yanzu kawai ka gaji da ita bari ka je ka kyakkyauta ido ka nemo wata. Yo ai duk wanda zai wallahi tallahi ko cikin ka aba kashin ka dauko mace in dai ta zo gidanka to zan ci ya kare ita ma mun muke ta zaka. Don haka abin daga gare ka ne gidanka ne ke kashi. Ba matsalar da ka auro bane ba kwana biyu kuma ka koma kana kyamce-kyamce kana ganin wasu su waɗannan ka gama da su, a'a matsalar daga gare ka ne da za a laya ma matan duniya gaba ɗaya ka dora auren su ɗaya bayan ɗaya yanda ka ga wannan ka mummuke ka kashi to wallahi sauran ma haka za ka yi musu. Amma inda mutum zai yi nazari ya ji tsoron Allah ya dawo kula da macen shi irin yanda ya dace to insha Allah ta'ala ba zai rena ta ba kuma ba zai ganin ta koma bayan mata ba. Shawara ta biyar ko kuma nasiha ta biyar shine ana buƙatar kwalliya tsakankanin ma'aurata. Miji ya dora yin kwalliya, mata ta dora yin kwalliya. Miji ya dora yin ado, mata ta dora yin ado. Abdullahi bin Abbas idan Allah tabbata a gare shi yace lalle ne ni ina yi wa mata ta kwalliya kamar yanda nake so ni ma ta yi mani kwalliya. Yace kuma ba ni son in kwace haƙoƙina gaba ɗaya daga gare ta kamar yanda ita ma ba ni son ta buƙaci sai na ba ta haƙoƙinta gaba ɗaya. To kaga wannan shine masalaha ta zamantakewa. Allah ta'ala yace walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf
walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf.
Allah ta'ala yace su ma mata suna da haƙoƙi fa, suna da haƙoƙi, suna da cancantar ka kare haƙoƙin su kamar yanda Allah ya dora musu haƙoƙi su ma bil ma'ruf da abin da yake sananne. Shi sa Abdullahi bin Abbas a ƙarƙashin wannan ayan ne yake cewa yana wata wani lokaci kawai sai ya kwalliya ya shirya ba inda zaya kawai dan da ya zauna gida matashi ta gani ta ji dadi to mace tana son kwalliya tana son ado in mace ta lura mijinta wato dan fitiki ne kace kace yake kullum ba wani da ma ya mai kwalliya to waje yayi akwai tangarda da haka wannan shi ma akwai misallai da yawa da abin da ya faru lokacin sahabbai da sauran su lokaci ba isa wato abuna shidda nasiha ta shidda shine duk mutumin da ya gina alakar shi ta aure akan tsoron Allah da addini da kiyaye Allah ya zama na addini shine tushe shine foundation shine ginshiki wanda suka dora ginin auren su akai ko to wannan insha Allah ta'ala zai zamo wato kamar tamkar itaciya wanda alqur'ani ya bada misali asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulli hinin bi idni rabbiha zai zama tamkar itaciyar dabino ka haho itaciya wanda sawunta sun kahu a kasa kuma wato rahonta sun tashi sama kowane lokaci za ta dora bada yaya da izinin ubangijinta wanda ba za a samu tangarda ba in ka auro mace saboda addininta sai ta zo gidanka ta makance sai ka dora kaunarta ai addinin ba shi bane ya makance ko amma in ka auro ta ne dama saboda huskarta kawai kai kalkalin huskarta ne ya jaka ka auro ta in banda wannan baka da wani abu da yake birge ka to sai ta zo gidanka cikin wata guda Allah ya jarraba ta da ciwon makamtaka ta makamci ko ta shiga gwadala wajen ta shirya ma sanwa kawai abu yawar tsan mata ga ido shikenan huskarta chaƙule kaga ai auren ka chaƙule ko shikenan auren ka chaƙule sai ka dora kallon kuɗin da kake da dawaidiyar da kai da halalen da kai kana kam shikenan na tauka asara eh da gaske ne ka tauka asara saboda me saboda kai misalin auren ka kawar misalin itaciyar nan ce wanda Allah ta'ala ya bada misali ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar kamar itaciya ce wanda aka zo aka dan daskwana ta daga saman kasa ba ta da sayi daga can kasa dan Allah mahi karamcin iska ma ba sai ya kada ta ba to haka nan ne auren ka eh hayaniya ko tashin hankali ko cegumi ko kwaramniya eh karaba wanda bata kai takkawa ba wallahi sai ta lalata auren ka sai ta tasge shi sai ta bata shi sai ta watsa shi sai ta rugurguza shi amma in ya zamana an gina ne akan addini kaga in tai rishin lafiya jikinta dai ya kode in dai addinin yana nan ƙara kaunarta zakai saboda dama dan addinin ta ka aure ta idan ta makanci ƙara kaunarta zakai domin kai dama ba wannan huskar bace ta jaka addinin ta ne duk abin da ya same ta na jarrabawar rayuwa bai rage ma ko ya tauye ma kaunar da kake mata a zuciya musamman ma idan ita ma tana hada jarrabawa tana ƙara rungumar Allah kana ƙara ƙare addinin Allah sai kaje kana ƙara kaunarta to amma in ya zamana kai wallahi tallahi abin da yasa ka auro ta shine saboda huskanta ko kuma jikinta ko tsawanta ko gajarta ta ko abin da ke kama da haka to kaga kai wannan auren naka bai da foundation mai kwari iska kadan yana iya biyawa da shi amma matukar foundation kin auren ka ya zama addini ne ko to an gina akan foundation wanda yake mai karfi insha Allah ta'ala guguwa da iska sai sun kada sun bar shi nasiha ta bakwai ya zama wajibi akan mace mai hankali akan mace mai hankali ba giligili ba mace mai hankali ya zama tilas gare ta ta nemi yardan mijinta kuma a kowane hali baki babu wani hali da zaki kawo uzuri wanda zaki ce ba sai kin nemi yardan miji ba matukar dai shine mijinki kuma ke mace ce mai hankali to za a same ki kina neman yardar shi duk abin da zai yarda shi kike nema domin da kin samu yardar shi to kin gama samun yardan Allah in dai mijinki ya yarda da ki to Allah ma ya yarda da ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkanin matar da ta mutu mijinta ya yarda da ita to wannan wato ta shiga aljanna ta gama saboda haka mace mai hankali ba fatakar da za ta yi cikin zamantakewarta ta aure da faɗika tashin da za ta yi gaba ɗaya za ta yi ne domin ta samu mijinta yadda ta ita ta zama ɗan aljanna kuma in mijinta yadda da ita to ta rike wannan wato alkhairan da kyautatawan wanda ta yi yadda da ita har zuwa ajali wannan ita ce mata wato nasiha ta takwas ya kamata ma'aurata su sani cewa ba gida bane ba wanda ba gidan aure bane mahihici wanda babu tsegumi a cikin shi, babu tashin hankali. A duk gidan aure ba a rasa tsegumi da tashin hankali. Mahihici shine wanda idan tsegumi yazo an san yanda za a yi a magance shi cikin sauki ba tare da hayaniya ba. Gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma an samu kwarmniya da makamantansu. Don haka sabani na cikin zamantakewa ba ya nuna rashin kauna, ba ya nuna cewa an daina kaunar juna. Ɗabi'a ce, sunna ce ta rayuwa. Sai dai idan ya faru to ana son a magance shi wato cikin sauki da kuma hanya wacce take mafi kyau. Abu na tara, kowane mai gida mai hankali to haɗuka tashin shi da shigen shi da ficen shi gaba ɗaya yana yi ne wajen ya ga ya kyautata ciyarwa wadda Allah ya dora mai ta iyali. Don haka wato duk miji na kwarai to baya wasa da kulawa da musamman ma abin da ya shafi ciyarwa. Wannan yana iya kokarin shi wajen yayi. Da kaga mutum yana da tangarda ko tawaya a bangaren ciyarwa, to na farko dai wannan mutumin ya nuna shi bai cancanci a bashi aure ba, a yana cikin abin da ya kamata a tantance a wajen aure. Shin da gaske ne wannan yana iya daukar dawaine ciyarwa? Akwai mazajen da wallahi ba su dauka, suna aure kuma sai ka samu ga ya aura ya saki ya aura, amma wallahi bai iya daukar dawaine ya ta ciyarwa. To wannan kaga bai cika namiji ba. Abu na goma dai a gulguje, wato shi wanda shine na ƙarshe, ya kamata maccen aure duk inda take ta hardace wannan ka'ida da nake yawan maimaitawa, cewa mace ba ta samun mijinta yanda take so sai idan za ta iya barin abin da take so saboda abin da yake so, kuma wannan shine hakikanin so. Allah ta'ala ya ƙara mamu so a cikin zamantakewar mu ta aure, kuma ya ƙara albarka. Abin da na faɗa daidai, Allah ya amfane mu da shi kurakurai. Allah ta'ala ya gafarta mu, ya share su daga cikin zakatanmu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum
assalam wa rahmatullahi. Jazaa inshallah wa mustaqbil nasiha.